haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako na samu tattaunawa da shugaban kungiyar yan jarida ta NUJ reshen jihar Kano. Da farko bayan ka gabatar mana da kanka, ko zaka iya mana karin bayani akan wani hali ko yanayi yan jarida suka tsinci kansu a yau sakamakon wannan annoba ta cutar coronavirus da ta addabi duniya baki daya?
Sunana Comrade Abbas Ibrahim, nine shugaban kungiyar yan jaridu na Nigeria reshen jihar Kano. To alal hakika kasancewar coronavirus yan jaridu sun sami kawunansu cikin wani yanayi mara daɗi saboda barazana da ita wannan annoba ke yi wa ayyukansu, musamman ma wajen ɗauko rahoto kasancewar sai an fita domin samu a tattara bayanai a zo a tantance kafin kuma wato ainihin yada bayanan da aka tattaro. Haka ne ma yasa saboda wannan yanayin da muka tsinci kanmu a matakin kungiya muka shirye bita saboda mu wato zaburar da mambobinmu akan kalubalen da za a fuskanta a irin wannan yanayi. A inda muka gayyato babban dan jarida ya zo ya yi bayani akan muhangar jarida, kuma muka gayyato wato wani likita daga ma'aikatar lafiya Dr. Bashir Lawan, inda shi kuma ya zo ya yi bayani akan wato matakan da ya kamata yan jarida su dauka wajen kariya wajen tattara bayanai. Allah hakika ya zama wajibi wato yan jarida su yi amfani da wato kayayyakin kariya domin su kare kansu saboda yanayin aiki na sai an fita wato akan gano yanda abubuwa suke wakana a cikin al'umma.
To duba da yanayin da ake ciki yanzu a Najeriya, duba da yadda ake ta yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunta wanda ma na ƙaryan sun fi yawa, kamar irin yadda ake ta yada cewa gwamnatocin jihohi na amfani da wannan cuta ta coronavirus wajen karɓar kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya, a matsayinka na ɗan jarida, wani irin ƙalubale ko tangarɗa kake ganin ɗan jarida na fuskanta wajen tabbatar da sahihancin labari?
Yanayin da ake ciki ko kuma yanayin da gwamnatoci suka tsinci kansu shine wato cike da kalubale, kuma abu ne wanda yake a zahirance cewa dole gwamnatoci su buƙaci wato ainihin tallafi daga gwamnatin tarayya domin su wato shawo kan irin abubuwan ko kalubalen da suke fuskanta. Idan aka duba kamar wato jihar Lagos da birnin tarayya Abuja da kuma jihar Ogun, wanda yadda dai bayanai suka nuna gwamnatin tarayya ta ba su tallafi domin su shawo kan wato ainihin wannan annoba ta coronavirus. To mu da muke nan Kano alal hakika a yanzu dai mu ne na biyu a jerin wato jihohi da wannan annoba tafi afkawa to musamman saboda irin mace-macen da ke wakana wato nan jihar Kano ya zama wajibi wato a ce dai an samu tallafi daga gwamnatin tarayya jiddade ana ta wato samun tallafi daga wato kamfanoni da kuma 'yan asalin wannan jiha wato manya-manyan 'yan kasuwa da wato suke ba da tallafi domin ainihin a shawo kai ko kuma a dakile irin wannan mummunan yanayi da ake ciki.
To duba da cewa a yanzu gwamnatoci sun bayar da dokar hana zirga-zirga a yankunan su domin dakile yaduwar annobar cutar coronavirus, a matsayinka na dan jarida yaya kake iya gudanar da aikinka a wannan yanayi?
Duk da wato dokar hana zirga-zirga da gwamnatocin jihohi suka sa, wannan doka mu bai shafe mu ba saboda muna daga cikin wato ma'aikatan da aka salewa su fito domin su tattara bayanai su kuma sanar da jama'a akan irin abubuwan da ke wakana a cikin al'umma, musamman ma kowa yana gida kuma hankali wato ya koma ga kafafen yada labarai da talabijin da gidajen rediyo da kuma wato jaridu. Matukar dai za ka wato nuna katin shedan aiki to ni da iya sani na babu wani kalubale da muke fuskanta wato a nan kan.
To waɗanne irin gudunmuwa 'yan jarida ya kamata su bayar?
Gudunmuwar da 'yan jaridu ya kamata su bayar a cikin wannan yanayi mara daɗi shi ne wato su duba ka'in da na'in su wayar da kan al'umma a kan wato da farko ma wannan annoba, saboda har yanzu akwai jama'a da dama da suke ganin cewa wato babu wannan annoba. To kaga ya zama wajibi a samu wato wata dama da za a yi muhawara a baje abubuwa kuma a kirawo ƙwararru domin wato a tantance yadda za a gamsar da wato al'umma cewa wannan ta wato mahangar kimiyya gamsar da su cewa alal haƙiƙa wannan annoba na nan kuma ba ƙarya ba ne. Na biyu, ya kamata 'yan jarida su wayar da kan al'umma.
A ƙarshe muna so ka ɗan yi mana ƙarin bayani akan waɗanne irin hanyoyi 'yan jarida ya kamata su bi domin tattara bayanai da kuma tantance su.
Hanyoyin da muke bi wajen wato tattara bayanai da kuma tantance su wato su ne dai kamar yadda wato muke gudanar da aikinmu na jarida bisa ka'idojin aikin. Wato a wasu lokutan ya zama wajibi dole sai an fita wato an tattara wato irin waɗannan bayanai daga bisani kuma a tantance su kuma wato a guji wato labaran da za su iya wato sanya tsoro a zukatan wato al'umma, musamman ma cikin wannan yanayi mara daɗi da ake fama da shi. A wasu lokutan kuma mutane da kansu suke suna turo wato bayanai musamman ma kowa yana zaune a gida. To kaga irin wannan yanayi za mu yi amfani da dabarun aiki wato mu tantance irin waɗannan bayanai kafin yada ga al'umma.
Shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya. sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Comrade Abbas Ibrahim, shugaban kungiyar ƴan jarida ta NUJ reshen jihar Kano, sai Solomon Abbo da ya daidaita mana sauti, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gai da Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Kasa kan Musa abun da ke tafiya kasa an sake kuɗi ba a bayar ba. Waɗansu an ja basu kuɗi na almajirai a cire miliyon ɗaya a ji a kashe a wannan manyan masu kuɗin Najeriya fa gaba da sun ba da kuɗi ya kai kusan in ban yi ƙarya ba kusan ya kusan 20 billion.
Biliyan 15.
To, biliyan 15.
Biliyan 15 ko 21.
15 dai.
An je ma biliyon 5 ne hajiya. Wallahi duk inda aka raba talaka biliyon 5 talaka sun raba musu kuɗi.
To idan aka raba biliyon 5 mun mutum miliyan 200 nawa za a samu?
To ai shine.
Ma barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Yau ne muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da Madina Dauda ta shirya mana Abuja game da wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus ko kuma COVID-19 wacce ta gama duniya baki ɗayanta. A wannan tattaunawa da ita Madina ta yi da Abdulrahman Kocan da kuma Ibrahim Odibo, yau za mu taɓo batutuwa da suka shafi taimakon da gwamnati take bayarwa, alimisali dangane da bada abubuwan rufe fuska da kuma maganar daƙile jihohi da wasu gwamnatocin jihohi suke yi na hana mutane shiga cikin jihohinsu. Sannan kuma shin taimakon nan da gwamnati ta ce a danga kaiwa talakawa yana kaiwa wurinsu, kuma shin an yi daidai da su jihohin suke rufe da wato ƙofofin shiga jihohin nasu, da dai sauran batutuwa ba tare da ɓata lokaci ba, ga Madina za ta ci gaba.
Shawara ce take ba shugaban
kasa. Shawara ne nake ba shugaban kasa da kansa. Kada far talakawa, kada waɗannan mutane su sa yaji kunya a gaban talakawa bayan Allah da suka ɗauke shi ma amana da gaskiya. Bari in gaya miki hajiya, wallahi ina gaya musu, wallahi wallahi duk wanda ya ci kuɗin mutanen nan ba zai kwana lafiya ba, wallahi zai amayar. Kuma lokacin da zai amayar da kuɗaɗen nan, kada ƴaƴansa da ƴan uwansa suna kuka. Mun riga mun faɗi wannan magana, zai mayar. Don yanzu duniya ta riga ta zama to global system. In kana da waya a hannunka hajiya, ina miki hannunki mai sandan, in kana da waya a hannunka ko baka kunna shi ba, duk abun da kake yi akwai ran da za a dauka a cikin wayan ka din a fitar maka hannunka ga abun da kai baka sani ba ko da baka kunna shi ba. Muna gaya musu su ba mutanen nan haƙƙin su, mu ba mu ce su ba mu ba, ba ma kuma neman su ba mu, amma su ba wa waɗanda ya kamata su ba wa haƙƙin su, mu ji ya isa hannayen su. Magana da dan uwa ne yake magana, Allah ya kai mu, zaki sake jin zai ce ba a ba su ba
nan gaba kadan,
nan gaba, don ministan da yake fara na Abuja nan mutum ne wanda shi baya kare da yaudara. Bari warware miki wani abu da shi ma bai sani ba yau. Kar ka yi mamaki, minista ya riga saka hannu a bada wannan abu, su ma bai sanu su ba. Ni ina ga miki wannan,
to ai don me yasa hakan ke faruwa?
Zalunci ne.
Idan kika duba, ai nayi magana nace wannan minista ya tsoron Allah, mutum ne mai azaka
kamar yadda ya faɗa minista mai tsoron Allah. Wallahi Hajiya, karki mamaki, wannan abu ministan ya riga ya gama, ba a sake ba, waɗansu suna son su yi almundahana a ciki.
Hajiya, kenan zai yi abin da ke faruwa kenan a ƙasa baki ɗaya kenan ko me?
Abin da yake faruwa a FCT da yake magana, ƙasa kan Musa abin da yake tafiya ƙasa an sake kuɗi ba a bayar ba. Waɗansu an ja basu kuɗi na almajirai a cire miliyon ɗaya a je a kashe a wannan state, a cire 500,000 a je a kashe wannan, a ce an yi kaza da kaza da kaza. Manyan masu kuɗin Najeriya fa gaba da sun ba da kuɗi ya kai kusan in ban yi ƙarya ba kusan ya kusan 20 billion.
Biliyan 15.
To, biliyan 15.
Biliyan 15 ko 21.
15 dai.
An je ma biliyon 5 ne hajiya. biliyon biyar ba karamin kudi bane wallahi duk inda aka raba mu talaka biliyon biyar talaka sun raba musu kudi a daina yaudar mu daina yaudar da kanmu
eh to haja idan kika duba
to idan aka raba biliyon biyar mu mutum miliyan 200 nawa za a samu
to ai shine ni abin da nake fadi har a yanzu
yau na me aka
fadi a yanzu duk yawancin
mu ya dai ranka dai yau na babu shi Najeriya ba shi Abuja yau nan
da aka tara biliyon 15 haji kwacin kaji idan yadda aka tara biliyon 15 biliyon 15 ina ba an yi shi an tara kudin nan don kawai a raba ba a'a za a sassai magunguna za a sassai irin su masu za a yi mai mai batun asibiti a kula da su oxygen ko kuma mai ne wannan abin da na hanci nan da ake sawa wanda
safan rufe hanci
yawwa safan rufe hanci da sauransu so ba hanci wai biliyon 15 ina
an raba shi an ba da akwai wanda ka raba ma yan jaridu ku
a'a babu to amma abin da nake so sani
ni ina so ya fahimce ni
idan
ina magana ne
in har minista ya sake na yi imani akan cewa Dr. Modibo Aliyu Modibo minister da wuce na taraya na rantsi da Allah ni dai ina da imani akan cewa zai sanya kudin nan amma kudin nan
tsohon minista zaka da
tsohon minista yau
tsohon minista
shi ne ke kan cewa na san
tsohon minista
haka ne
ki fahimci magana kyau tsohon minista
sai dai wani shi ne kuma
kada sabon minista duk wannan na san aikin su na san me za su iya yi na san me za su yi ba hajiya ki fahimci abin da ke faɗa kudin da aka bayar nan na emergency ki fahimci abun da shi fa yake faɗa da bakin sa za a sai su abun toshe hanci su maganunuka a taimaka wa mutane da sauransu ka gaya mini abun hanci ɗaya wanda aka sayar yanzu ana sai da shi 500 ka gaya mini 200 da kasar ka ba talaka a kasar nan ko kuma abun wanke hannu
ah su ventilator
kuma kaman su ventilator
eh ventilator
kuma ka bane
because a wannan abun numfashi mai abun taimaka mini numfashi
taimaka mini numfashi hajiya a ce
mutane yana da tsada
yana tsada
yawa
kuma ka bane
tsada sosai
to hajiya don Allah ina tambayanki irin wannan abu yana faruwa a kasar irin Najeriya fi sabilillah ba za mu shiga masifa ba a ce mu ba mu san gaskiya kuma kar ka fadi gaskiya kuma kasan mu ne wallahi ba yafi mutum ne ba za mu fara masa gaskiya
to amma abin da nake so a gane hajiya kada mutane su ga cewa an tara kudaden nan kamar an ce an tara ne ka araba duke ga jama'a a'a an yi ne domin a yi tallafawa hukumomi na lafiya su samu su gine-gine su samu isolation centers inda ake keɓe mutane da gadaje da su air da su meme inda dai mutane wanda suke da wannan cuta da aka gani za a killace su su ji su
hajiya muna nan faran da
wannan saboda haka
faru shugaban kasa ya ji da kudi fa 10 billion ya tura ma Lagos
to in yanzu ba abin da ke damuna shi hajiya
kamar da kana son ya tura ma jihohin Najeriya duka ne
jihohin Najeriya daban ne don me aka killace su in ba za a tura su don me aka killace su
babu ma kamar zai FCT FCT fa ita ce
hajiya
ita ce mabiya da Lagos amma
eh a wannan cuta
amma CC an ba FCT
to mu
na da FCT
ya hajiya
ga mun mana
abun da nake so ba in har za a dauki biliyan 10 ba wa Lagos sannan Lagos an killace ta sauran jihohin dalilin me za a killace sauran jihohin don me su ba mutane ban dabbobi ne cikin jihohin din ne ai in an bata kudin da sai a ware biliyan 36 biliyan 360 a ce kowane jiha an bata biliyan 10 a killace ta amma baka ci buzu baka na aman gashi
kana ganin wannan kudin Najeriya na da wannan kudin ko a wannan lokaci
ba shi gaskiya
da Allah ya ba
wannan kudi biliyan
360
ko tsaya kuna hajiya muna da
kudi
excuse me muna da kudi a foreign reserve na Najeriya over 20 something billion US dollar ko kare suke yi
a ba za su yi kariya ba
in kariya suke shikenan abunda suka ce Buhari ya tara kudin da ba taba tarawa ba in kariya ake to shikenan mun ya da kariya ake sannan a ce muna da wannan kudin al'umma su cikin masifa
ba za a cire gaba daya
ba wai gaba daya ba
abun nan
to in ma kudin nan za a cire hajiya gaba daya don mutanen Najeriya su samu sauki me amfani aje kudin din don mu so aka aje kudin din ba don talaka ba ne
yanzu ne bari mu yi taka zan mu gani me ne gwamnati za ta yi akai idan muka ga abin da gwamnati zai ta yi akai nan da dan kwanaki wannan abun ya kusa a ce gwamnati ta duba ko za ta saki karawa sati biyu ko kuma za ta iya kara kwana 10 ko kwana 5 mu ga abin da za su yi abin da muke roko shine kamar yadda Sha Alhaji Kocce ya magana yana da yirdiga wanda ya sani a kasa cewa an ba da amsar da kudin nan idan haka ne su tashi dan Allah dan Annabi su yi taimako su ba matalaka don talaka fa suna cikin halin gagani kai kuma aikin nan ba yadda za a yi ba tare da kudi ba mutane na yan sojoji da yan sanda da su mai yan tsaro da suke mai suke aiki da sauransu da mutane da suke kula da lafiyar mutane dole a biya su hakkinsu dan aiki suke kada wani ya tashi mun ga abin da faru da lokacin sayar da makamai a yau da Buhari shi president Muhammadu Buhari zai hawo mun ga abin da aka yi musu Abinda Ibrahim Maguwa ya taka kama su ɗaya ta kakkabe su kamar yadda ka san abin nan. Aka ce su aka kwakwace gidajen su, aka kwace kudaden su, kai wayan su ma har an kwakwace.
Wayan su rashin lafiya sun shiga sai har sai
saboda haka kada
amma wanda zai zo binnan akan wannan kudin, ya fi kudin makamai. Ya kamata su sani ya fi kudin makamai wannan kudin.
To bari mu ji bayanan ku na ƙarshe domin lokaci ya fara daga mana hannu.
Bayani na ƙarshe, ina kira ga shugabannin nan su ji tsoron Allah, waɗanda haƙƙin su yake wuyan su su doka su ba su. Na farko don kada su saka shugaban ƙasa a kunya, abun da ya kama na likitoci a doka ba su, abun da ya kama a taimaki talakawa a doka ba su, ba mu ce a taimaki kowa ba, wanda rabon sai ransa a taimake shi, amma ai kowa ya san an yi. Don muna da record, in talaka 10 aka bayar ake bi muna da shi wallahi, in talaka 5 aka bayar a Yola muna da shi, kar su ce ba mu da shi. In an bawa gidan rediyo ABC Yola muna da shi, in an bawa gidan rediyo FM Abuja muna da record. Su san wannan duk abun da suka ci za su amaya. Mu muna kira su yi adalci, su fita su yi tsakanin su da Allah, kar su kunyata da wannan mutumin.
To jawaban ka na ƙarshe Ibrahim Mudibu.
To ni kamar da shi dan wani kwacin ya magana Alhaji Kwacin, ina so gwamnati ta yi gaggawa ta share wa talaka a hawayensu, ganin cewa coronavirus din nan ba wai abun wasa ba ne ba, duk duniya ba a wasa da coronavirus. Kuma yadda aka ji mutanen nan suna wahala, ana jin yunwa da sauransu, da Allah su fito su share mutane hawaye. Kuma a yadda yake magana, idan har an fitar da kudaden nan, ina son in kara jaddada akan dan Allah dan Annabi a sake ma mutane kudi su yi amfani da shi. Don ni na imani har yau akan cewa minista FCT mutum ne mai hazaka ko mutum mai tsoron Allah. Shi Dr. Aliyu Modibo da aka sace shi na kwamitin nan, mutum ne wanda ya taba aiki da aka san cewa yana da gaskiya. Har yau ina son su ba taba bisa ba. Kuma akwai zarafi da nike da shi akan cewa shi Dr. Amin Barista Abdullahi Mutar wanda ke shugaban kwamiti damun nan, mutum ne mai tsoron Allah. Tunda har ya Hajj Commission, chairman na Najeriya gaba na Hajj Commission mutum ne mai tsoron Allah. Na tabbata ba za su rubuta ciki da dukiyar jama'a ba. In har aka sake za su sake, amma don Allah gwamnati ta dubi mutane da fiskar rahama, ta taimaki mutane su fita cikin halin gagarumin da ake ciki. Kuma Allah Ubangiji ya sa ya kare mu daga cikin wannan coronavirus, ya kare iyalanmu, ya kare al'umma, ya kare duk 'yan Najeriya da ma wanda ma ba 'yan Najeriya ba. Amin.
To yadda hira ta kasance kenan da waɗannan jigajigai guda biyu, Abdulrahman Kwacin shugaban kungiyar haɓɓaka matasa na Arewa maso gabas, da kuma ɗan jarida mai zaman kanshi Ibrahim Modibo. Ni ina muku godiya da kuka yadda kuka zo kuka halarci wannan zauri. Na gode kwarai da gaske.
Mun gode kwarai.
Gaishe ku malamai. To jama'a duka da wannan muka zo ƙarshen wannan muhawara da Madina Dauda wakilin mu Abuja ta shirya mana, da Alhaji Abdulrahman Kwacin da kuma Ibrahim Modibo, dangane da wannan musifa da Allah ya jarabci duniya da ita ta coronavirus. Muna fata Allah ya nuna mana ƙarshen ta cikin gaggawa. A madadin su baƙin namu da kuma ita wakilin ta mu wato Madina Dauda, Aliyu Mustafa Sakolin ke muku kyakkyawar fata daga Washington DC. Sai anjima.
Tasuma mai zanka. Albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
Sunana daga farko dai sunana Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gaban sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta akan mu, wato kuma da zama tare kamar cikin salama cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa. Cewa daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa yan uwa da musulmi gabaki daya. Darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su, wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka dore da yin su duniya gabaɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka. Wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka rike su aka dabbaka su, to Allah hakika za a zauna lafiya da kowa ma duniya gaba daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Haruna Uba Al-Hassan mai kilishi. To shi dai azumi ma'anarsa shine kamewa daga barin ci da sha da sha'awa na farji. Mutum zai kame daga waɗannan abubuwa da ma wasu abubuwan daban waɗanda su kuma amrun ne ma'anawi, wato ma'ana ne na al'amari ne na ma'ana, kamar nisantan kallo na haramu ko ainihin furci da haramu ko zuwan wurin da bai dace ba. Duka wannan ba wai kamewa daga barin ci da sha shine kare azumi ba, waɗannan abubuwa su ma suna ɗaya daga cikin abin da ake so su yi azumi, ba wai barin ci da sha kawai ba, saboda azumin ya amsa sunan azumi. Azumi yana da muhimmanci saboda akwai darussa da yawa da suke cikin azumi. Da farko dai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, shi azumi yana koya tsoron Allah, domin idan mutum yana azumi ba wanda ya san yana yin azumin nan sai shi, sai Allah da ya yi shi. Zai iya zuwa ya sha ruwa ya ce azumi yake kuma dole a yadda don ba a gani ba, to amma zai ƙi saboda Allah. To shi azumi daga cikin darussansa da ma'anar abin ɗinsa yana koya tsoron Allah da kuma haƙuri wajen bin Allah. Mutum zai kame tun daga ainihin fuduwa alfijir har zuwa dare bai ci ba bai sha ba saboda Allah. To azumi yana koyar da haƙuri wajen bin Allah.
To madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Shirin VOA Africa kuke sauraro.